Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na redio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalo da kuma Niya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma dai duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Wasu sauraronmu, assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 13 ga watan Maris. Dawowar Buhari, shugabannin addinai sun yi tsokaci.
Alhamdulillah, cikin jawabinsa ya ce da waɗanda ma sun yi abin da ba daidai ba suka muna na tunani dangane da shi, duk yana fatan Allah ya shirye da su. To haka ake son shugaba.
Za kuma aji ci gaba da aka samu a cibiyar jinyar cutar yoyon fitsari a Jos. Kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafa da shirin da rashin tayi. Sale Shehu Asha kuma na tafa da sharhin jaridun Najeriya. Akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jiya Lahadi, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gargadi kasar Holland cewa za ta fadi kudin farinta saboda kimbarin ministocin harkokin wajen kasarsa shiga kasar da kuma korar wata ministar Turkiya ranar Asabar, duk don hana su yin gangamin yakin neman zaɓe ga 'yan Turkiya da suke da zama a Netherlands. Erdogan ya zargi gwamnatin ta dace wacce kamar yace kamar Turkiya duk wakilai ne a kungiyar tsaro ta NATO a zaman wacce take nuna wariya. Ya kara da cewa sai gwamnatoci yan kama karya ne za su hana jami'an Turkiya balaguro zuwa Holland. Gwamnatin kasar Holland ta Prime Minister Mark Rutte tana fuskantar zazzafar hamayya daga wata jam'iyyar kasar mai kyamar musulmi ta dan takarar da ake kira God Wilders a zaben da za a yi ranar Laraba nan. Mr. Rutte ya kira zargin na shugaba Erdogan a zaman hauka. Amma Ankara ta ɗauki matakan ramuwar gayya ta hana jakadan Holland koma bakin aikinsa Ankara kuma ta rufe ofishin jakadancin ƙasar da ke ƙasar. A makon da ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai kai ziyarar aikinsa na farko zuwa Asiya, inda zai yada zango a Japan da Koriya ta Kudu da China a ƙoƙarin fara da matakai na tunkarar Koriya ta Arewa kan barazanar nukiliya da ta soji da ƙasar take yi a yankin. Matakai na tsaukana da hukumomi da suke Pyongyang suke yi kamar harba jerin makamai masu linzami zuwa kogin Japan cikin watan nan. Hakan ya sa hukumomi a Washington suke cewa Amurka tana ƙara nisantar batun tattaunawa kai tsaye da ƙasar ƙarƙashin shugabanta matashi wadda za a iya cewa ba shi da alƙibla. Wasu dalilai da suke ƙara dagula shawarwarin da sakataren harkokin na Amurka zai gudanar a birnin Seoul da Beijing su ne sarƙaƙiyar harkokin siyasa a Koriya ta Kudu, wacce ta tsigi shugabar ƙasar, da kuma adawar da China take yi kan shirin girka garkuwa daga makamai masu linzami a Koriya ta Arewa da Amurka za ta yi. Kwamitin kula da harkokin leƙen asiriya Majalisar Wakilan Amurka yana kira ga shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar masa da shaidar da yake da ita kan zargin da ya yi mara tushe wai an yi wa wayoyin tarho da suke ofishinsa a New York kutse lokacin yakin neman zaben ƙasar da aka yi a bara. A makon jiya ne shugaban na Amurka ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa shugaba Barack Obama ɗan Democrat ya sa an yi wa wayoyin tarho da ke ofishinsa kutse, amma Trump ɗan Republican bai bada wata shaida kan haka ba. Shugaban kwamitin Devin Nunes na ɗan Republican da Adam Schiff wanda shi ne wakili babba a kwamitin daga ɓangaren Democrat sun aike wa Trump da wasiƙa suka buƙace gabatar musu da shaida kan zargin yau Litinin. Wani kakakin tsohon shugaba Obama ya ce zargin na Mr. Trump da ya yi ba shi da ƙanshin gaskiya. Mr. Trump dai bai sake cewa komai ba kan batun tun bayan da ya yi wannan rubutu. Jiya Lahadi, Senator John McCain wadda ya yi magana a tashar talabijin ta CNN ya ce shugaban yana da zaɓi biyu, ko ya janye zargi da ya yi ko kuma ya gabatar da bayanai da ya zama wajibi a baiwa Amurkawa. To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. a kasar Habasha ko Ethiopia gocewar laka a wata dalar shara ta halaka akalla mutane 46 wasu da dama kuma sun bace a wani wuri da ke wajen birnin Addis Ababa babban birnin kasar jiya Ladi jaman kasar suka bada labarin cewa galibin waɗanda bala'in ya ritsa da su mata ne da yara waɗanda walau ko a wurin suke da zama ko kuma masu tonon bola ne domin neman wani abu mai amfani shedun gari da ido suka ce dalar shara ta rufta da cikin sauri wanda bai bayo waɗanda suke wurin lokacin gudu ba yan sandan kasar sun hakikance kimanin mutane 300 ne suke da zama a yankin inda wasu daruruwa kuma suke zuwa kowace rana domin wato tonon bola gwamnati ta daina kawo shara daga birnin mai mutane miliyan 4 da tattalin arzikin sa ke bunkasa zuwa wannan wuri amma daga bisani ta dawo kawo shara wurin bayan da manoma da suke sabon jujin suka koka Da ƙarshe ana ƙasa da mako daya kamin ƙarshen lokacin hunturu ko sanyi a nan Amurka yankin arewa maso gabashin ƙasar zai fuskanci wata gagarumar dusar kankara. Hukumar kula da yanayi tana hasashen dusar mai tsanani za ta fara ne a daren yau Litinin zuwa Talata a galibin yankin nan. An fidda sanarwar ƙara jan kunnen jama'a daga sassa da suka hada da New York da Boston inda ake tsammanin dusar za ta zubo da za ta kai santimita 30 zuwa 45. Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ba da sanarwa jiya Lahadi cewa cibiyar ayyukan gaggawa ta birnin New York za ta fara aiki a maraicin yau inda za ta samar da buhuhuna da aka cike da rairayi da generatoci da sauran kayan aiki a irin wannan yanayi. Birnin Washington wadda koda a ƙasa da haka ma yake hana yake tsaye da harkoki yana tsammanin kankara santimita 13 sannan ninkin haka a yankuna da suke kewaye da wannan wuri.
Labaran duniya kenan aka saurara. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda manyan malaman addinai suka nuna godiya ga Allah saboda dawowar shugaba Buhari suna masu jaddada muhimmancin addu'a. Nasiru Adamu Ilkaya gare ka.
Mind you, it's not every country where their president is sick and the people will be praying.
Kasani ba kowace kasa bace zai zama shugaban su bashi da lafiya su dukufa ga addu'a.
Because they don't believe in prayer.
Akwai kasashe da yawa inda shugaban su bashi da lafiya amma sun ba sa addu'a. Don me? Don ba su yarda cewa addu'a na da wani tasiri ba. Shugaban dariƙar Katolika na Abuja Bishop John Onaye kan ke magana kan addu'o inda mu abota addini suka yi wa shugaba Buhari addu'a kan jinyar da yayi inda bayan ya dawo Abuja Juma'ar da ta gabata ya godewa jama'a don wannan matakin. Wannan ma shine abunda musulmi da kirista suka yi musharaka kai wato imani da Allah inje wane yake
you call him Allah God Shineke Chuku whatever language and he is the same for all of us and the beautiful thing is that he loves
jagoran na mabiya addinin kristan ya ci gaba da lissafa sunan Allah a harsuna da nuna shi ɗaya ne sai nayi charam na ƙara tambayar sa cikin wannan addu'a ga Allah Allah din kenan ɗaya ne
I thought you are a Muslim and you say la ilaha illallah There's no God but only one God. If there's only one God, why are you asking me a question? Where there's... If there's only one God, there is only one God. There cannot be two.
Wane yake yace kai ai musulmi ne? Kana cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Dan haka me yasa kake tambaya ta? Malaman Islama da suka jagoranci addu'o'i irin su shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau na kiran ƙara godewa Allah dan addu'a ta karbo ga samun sauki ga shugaban Najeriya.
Domin ya dawo din zai ci gaba da aiki to yana bukatan samun lafiyan nan zamanto mai dorewa zai kinsa tunaninsa ta yadda zai ci gaba da yin hidima ya dauki dawainiyan wannan nauyi da Allah subhanahu wataala ya daura mishi mun fi kowa yarda cewa addu'a Allah yana karba shi yasa manzo Allah tsallala amincin Allah su tabbata gare shi ce ud'ullahu wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah ku sakankanta cewa ya karbi addu'arku saboda haka ya ku yan Najeriya mu ƙara kaskantar da kai mu ƙara kamun kafa ga Allah subhanahu wataala ya zaunar mana da Najeriya lafiya shugaban mu Allah ya ƙara mishi lafiya kar mu damu da maganganu masu maganganu dama haka rayuwa take amma alhamdulillah cikin jawabin sa ya ce da waɗanda ma sun yi abin da ba daidai ba suka muna na tunani dangane da shi duk yana fatan Allah ya shirye da su to haka ake son shugaba
wannan addu'a dai ta wuce ta ranar juma'a a masallati ko lahadi a wajen sujada mutane kan yi kalaman aleria office teburin mai shayi ko tashar mota addu'a ta hada da fatar horhodowar tattalin arzikin Najeriya da yaki da manufar ɗan aware ta Biafra Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Nasiru kafin mu ci gaba ga saurari wannan To taba kidi taba karatu dan haka bari mu je jahar Plateau inda a taranta na shekara shekara cibiyar jinyar cutar yoyon fitsari ta asibitin Jankwano tace ta warkar da mata sama da 10,000 banda ma sauran yanayoyi na ci gaba. Zainab Babaji gare ki.
Likita mai kula da masu yoyon fitsarin Sunday Langman yace cibiyar tana samun ci gaba da taimakon Turawan Mission da wasu kungiyoyi.
Mata 10,000 mun musu aiki a shekarun da suka shige.
Wannan aiki da kuke yi kyauta ne ko dai matan na biya?
Gaskiya muna aikin nan kyauta domin muna samu taimako daga wurare daban-daban. Wannan shekara musamman mun samu taimako sosai daga Fisla Foundation a wannan asibiti. Banda haka kuma SIM wanda sune ainihin mission wanda sun fara wannan asibiti suna nan suna ba mu taimako kuma suna nan suna taimaka da na'urori na aiki. Na asibiti yoyon fitsari.
A cewar likitan da ya fara kafa cibiyar shekaru 25 da suka gabata, Steve Arrowsmith, a lokacin da ya fara aiki a cibiyar, matan da ke zuwa cibiyar ba su da kuɗi, ƴan uwansu kuma sun yashe su, amma Allah ya kula da su.
They had no money. No one to give them food.
Arrowsmith, wanda ya yi jawabinsa da Hawaii, ya ce bayan da ya fuskanci matsalar talauci da masu lalurar yoyon fitsarin ke da shi, ya gaya wa ‘yan uwansa a ƙasar Amurka su taimaka da kuɗaɗe don yi musu aiki. Na zanta da wasu mata da aka yi musu aiki suka kuma warke daga cutar.
Monica Yakubu daga Benue State.
Shekaru nawa kina fama da wannan cutar?
Shekara 15. An zama aiki sun da na warke. Duk mai gidan ma ya yi shi ne.
Ni ce Safiya Ibrahim daga kafan Hausa. Haihuwa ce ta samu wannan larura ta yoyon fitsari. Shekara 11 ina fama da ita. Na je amma aiki ban dace ba. Na so he na ji labari da aka yi wa wata anta Hafsa. Shekara 15 ma ta warke ita. Ine ta ba mu labari muka zo an mana mu ma mun samu lafiya. Kowa ya samu lafiya mu 53 ne wanda muka zo daga jihar Kano.
Kwamishinan lafiya na jihar Plateau Dr. Kuden Kamshak yace gwamnati za ta ba da goyon baya wa cibiyar.
To a gaida Zainab da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Salihu Garba da shiri na gaba.
Wanda sai kai gumi ka same abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau.
Daga nan birnin Washington DC ni Salihu Garba ke muku maraba da shirin da rashin ta yi. Har yanzu muna tare da bakin namu Alhaji Sani Aminu Dutsen ma da Alhaji Yushau Aliyu akan batun bugawa da yin amfani da kananan kuɗaɗe a harkokin tattalin arziki. Ga wakilar muryar Amurka da ke Abuja da ci gaba da firar.
A hiddo da matakai. Ai yanzu mun yi ai yanzu abin nan hankali ya dawo. Da an ce mu ai duka bankuna sun zama abin nan mega banks, kowane dole babban banki ne, katon banki ne gaba daya, jarin su kaza kowa daya. Dole yanzu aka zo aka ce dole akwai regional, akwai national. Saboda haka dole ne kuma a ce akwai na ƙasa da wannan. Kowane akwai daidai inda zai galiba, kowane akwai daidai. Saboda haka kananan kuɗin nan dole kananan kuɗin nan su ci gaba da amfani. Amma dole ne a san cewar wasu wuraren ai matakai wanda za a tsare ainihin za a rage ainihin asarar da ake na kula da kuɗin. Gwamnati na wannan. Sannan a rage asara ta buga su kamar yadda muka yi magana. Kuma ki sani fa lokacin da zan buga naira 10,000 naira 10,000 sai na kila duk naira 10 guda sai na biya naira 20 ila kanta. To kinga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda dole a yi. Amma kuma dole ne kuma mai tattali da kamar da muka yi magana cewar waɗansu a kan wannan suka dogara, a ƙananan kuɗin nan suka dogara. Amma ina za a kai su yi amfani, ina za a kai su mani, na faɗi maki kuma har yanzu muna magana. Ai ba da ƙarfi ga ƙananan bankuna saboda ƙananan 'yan kasuwa. Wani idan ya shiga bankin nan kuɗin da yake nema bai wuce 10,000 kai masu nema, akwai wani wanda yanzu in kika bashi na 10,000, 20,000, 30,000 ya ishe shi ya fara jari. Bai da za a tashi ka tai wani katon banki ka je kana neman rancen kasuwanci na 10,000 ko 20,000. Amma su waɗannan ƙananan bankuna da muke ta magana a yi su gurafa. Kuma ƙananan bankunan nan idan har ba su tafi daidai da ake ce mushi da tarbiyyar mutane ba, da biyayyar mutane ba, da addinin mutane ba, to zai yi matsakar wuya kuma mutane su amshe su. Na ba ki da wani wanda zai ce wai yana zaune baya kyamar riba. mutanenmu da yawan suna kyamar riba. Har yanzu na san mutane da yawa wanda suna da kudin amma bankin bai dame su ba. Now lokaci yazo, ilimi yazo, da hankali yazo cewa ana bankin nan ba tare da riba ba. Kananan bankuna nan idan za a karfafa su su tafi ta hanyar banki ba tare da sun ba da kudin ruwa ba, kudin riba ba, wani abu ne wanda zai tasiri. Jihar Kano na sani sun dauki license, an ba su license wanda sun ga za su kafa kananan bankuna din nan, microfinance bank guda 40 da
wato kowane karaman hukuma,
karaman hukuma za su yi musu. Lokacin gwamna Kwankwaso suka hido da wannan, ni na rubuta musu kasida, na rutura musu, ban sani ba ta kai bisa ta hannun gwamna ko ba ta kai ba, Allah ya wallamu. Amma na kwatanta musu cewa idan har ba su dauko su ta bisa tarbiyya ba da abun nan da imanin mutanen su, abun ba zai tasiri ba. Wato idan ba su taho da shi ta hanyar aikin bankin musulunci ba, ba za su yi tasiri ba a Kano. Lokacin kuma fortunately abin lokacin shi sarkin Kano shi ne gwamnan central bank nan, abin kuma ina ganin shi ya ba su shawarar su taho da waɗannan bankuna. Now har yanzu bankunan nan ba su dinu ba, har yanzu ina ganin ba a fara abin nan su ba, amma har yanzu ba a yi ba makara ba.
Okay, ana iya
ne shi ta wannan huska, sannan abin zai musu tasiri.
To ta wannan fannin ne kadai kake gani Yusha'u za a iya farfado da tattalin arzikin kasa wajen yin kananan bankuna?
Su fa kananan bankuna sun zama wajibi, domin ko kasashen da muke ta kallon su waɗanda suka girma a yanzu suna da kananan bankuna ne, saboda su kananan 'yan kasuwa da kananan manoma kullum suna buƙatar inda zai fi musu sauƙi ne, da kuma wanda yake tafiya da ɗabi'arsu da al'adunsu wajen gabatarwa. Kin ga kamar naira 20, kamar yadda muka yi bayani a rana daga baya, 20-30 a halin da ake ciki a yau ɗin nan, babban banki ya fitar da rahoto cewa kashi ɗaya ne cikin 100 na kuɗaɗen Najeriya wanda ake bugawa fake, wanda ba ake
ba na kwarai ba,
to jabbun kuɗaɗe. To in ya zama kashi ɗaya ne cikin 100, to kin ga ya bada wani kafa, waɗannan kananan kuɗaɗen ba wanda zai ware kuɗi mai yawa ya je yayi kananan kuɗaɗe fake, saboda
yayi jabbun,
saboda zai yi hasara ne, zai to kin ga amfanin wannan kuɗaɗe. To amma babban banki dole ne, duk da kananan microfinance bank sukan yi iyayen gida a manyan bankuna, to amma dole bankin kamar yadda supervision yake, yanda yake supervising directly daga headquarters, ake duba kananan microfinance a tabbatar an yi su, sannan kananan kuɗaɗen nan an ba su muhimmanci wajen kai su waɗannan wurare na kananan bankuna. Sannan kuma akwai wani abu a cikin bankin Isama kamar yadda Alhaji Sani yake bayani, su waɗannan bankuna idan aka zo da su, shi babban banki a nan a can sama yana da abin da ake ce development financing, gina ƙasa. To su ma waɗannan ƙananan bankunan microfinance dole a samu musu waɗannan development finance a cikinsu, wanda zai hada kamar yadda aka yi a ƙasar Pakistan da Sudan har Birtaniya, wato a samar da karɓan kuɗaɗen zakka da abubuwan da za a kai cikin bankin, da kuma taimaka ma talakawa mafiya rauni waɗanda galibinsu daga wurin wannan suke fitowa su yo sama, kuma ya zo ya shafi tattalin arziki.
Har da Birtaniya,
babban banki Islama na Birtaniya. Amma a Pakistan, kamar yadda na taɓa faɗa, irin su barigayi Professor Rafiqullah Islam Molla, wanda suka tsaya tsayin daka, suka ga an yaɗa wannan ilimi. To har yanzu kuma masana, wanda suka shafi 'yan boko da masana non suka samu addini, sai an haɗu an duba abubuwan da za a yi wanda ba zai kawo karo da juna ba wajen gina tattalin arzikin mutane, amma kuma dole ya amfani da masana, musamman irin su Alisani, wanda suka fara kirkiro su a cikin bankuna, kuma yayi aiki, kuma yake da tasiri, sannan kuma suke da experience mai girma wajen gudanar da irin wannan bankuna. Sannan shi a matsayin gwamnati, gwamnati kamar yadda aka ya bada misali a jihar Kano, wanda yake kowa ya san helkwatan kasuwanci ne, to dole irin waɗannan su ya kamata su yi amfani da irin su Jaiz Bank da waɗanda su kafa resuna na gwaji, wanda zai taimaka wajen ilmantar da mutane na ɗaya kenan, da kuma karɓo kuɗaɗen da aka ɓoye saboda tsoron wani abu wanda ya shafi imanin mutane da al'adunsu.
To Alhaji Sani, bari mu samu shawara ganin cewa lokaci ya fara hararar mu. Wani mataki gwamnati za ta iya dauka wajen taimakawa farfado da tattalin arziki ne cikin gaggawa, ganin cewa ana cikin takura duk da ba a daina ma buga kananan kudaden ba?
A'a, har yanzu ina da bisa bakana cewa da wuya gwamnati su daina bugawa, saboda ai komai ana amfani da shi ne bisa hankali da fahimta. Kuma wannan abin nan ajin kudi, akwai naira 1, naira 2, naira 3, naira kaza, naira kaza, naira kaza, to idan ba ka da canjin ta ai kin ga bata.
To amma je ai ga su har yanzu ana da su din, amma kuma ana cikin kunci.
Shi kunci kullun ina fadin cewa, wato kin san abin da ake ce mayunwa, duk inda kika ji yunwa a duniya baka da inda yunwa ke kashe mutum, sai dai talauci ya kashe mutum. Wanda bai da kuɗin sayan abinci shi yunwa ke kashewa, amma duk inda abinci yake in kana da kuɗin sayan abinci za a shiga duniyar nan a kawo abinci ka saya. Na babban abin da gwamnati da abin da ya kamata ta lura shine cewa mutane su ne abin ginawa kamin a gina komai. Na abin kananan yanzu kananan hukumomi na local government da jihohi da sauransu nan sukan yi rauni a kowane lokaci. Gwamna yana kokarin shi yayi kwalta, shi gwamna yana kokarin yayi gini, shi amma kuma bai gina mutanen su ba yadda za su nemi abinci su yi alaka. Naira 10 ko 20 ko 1000 ko 3000 ko 4000 ko 5000 da za su shiga aljihun talaka, ita ce arzikin talaka, shi ne arzikin abun nan. Dan ka sai da kwalta, ka shinge da kwalta ta tashi kana gwamnatin jiha ko abun nan, ba abun da ya damu talaka da wannan. Akwai abun da wata rana Allah ya ji kare Umaru Yar'adua lokacin da yana gwamnatin Katsina ina aiki da NAPEP, na mun taba zaunawa da shi. Ranka da nayi kula da cewar akwai abin da ake ce ma washboard, wani dan rami ne ake kama bohor na ruwa, akan hiddo ruwa ayi noman rani da shi. Duk kowane guda ɗaya a lokacin baya wuce naira ina jin ko 700 ne ko 800, idan muka hidda biliyan guda za a hiye da miliyan 100 da a yi su kamar
yadda wannan da'ura
mutanen jihar nan za su amfana, za a kasance cewa kusan kishi 20 da wani abu cikin 100 na duka kasar noman jihar nan za a amfana ita wata 12 ɗin nan shekara. Kuma ya amince da ita abun nan, amma Allah bai sa an aiwata ba, amma ni na tabbata lokacin da muka yi magana da shi ya amince. Na biyu, mun faɗa kuma har yanzu ita gwamnati muna faɗi mata, lokacin da aka ce kina so ki kamar yanzu a Najeriya muna tunanin cewar abin nan ranar masana'antu, ƙananan masana'antu da a tattalo da arziki, ƙananan masana'antu da yin su kwadin su da yin su daban ne. In ka ce za ka yi ka hido biliyan kaza, ka ce a ba ƙananan ma'aikatu, shin yaya aka yi ka tabbatar biliyoyin nan ƙananan ma'aikatun nan suka tafi? Akan yadda muke siyasa, na yi aiki na san yadda abubuwan suke, amma sai muka ce a'a.
Ko ana iya karkatar da wa'annan kudaden?
Ba ma ana iya karkatar da su ba, karkatar da su ake yi. Saboda ai idan kika lura biliyoyin da ake cewa an hidda ko kana wajen manoma ne ko wajen kananan abuna ne, idan da gaskiya ne da yanzu abun yayi tasiri. Amma sai na ce ma mutane, na ce to kowace local government na hidda mata cewa duk wata na duniya za a gina karamar masana'anta guda a wannan abun din. Mutum da wani da wani da wani da wani mai kuke jin za ku iya yi, mu mun iya fahimtar kaza, mu tumatiri gare mu, mu mun isa yadda mu sarrafa, za mu yi garin tumatiri ko za mu yi ruwan tumatiri ko za mu yi, shikenan duk wata waɗannan wurin ga abin da za su yi. Waɗanda duk wata a yi, duk wata na duniya a Najeriya za mu iya samun abin nan musket ɗin nan guda, kowane local government za mu samu guda 770 da wani abu. Ki kilga mun shi a shekara guda, ki kilga mun shi a shekara biyu, ki shirya dauki cewar kishi 20 kici 50 cikin 100 nasu sun hwadi, 50 sun miƙe, an ci gaba. Amma ba shi bane babban tasirin abin da ke magana shine cewa lokacin da nace zan yi wannan, ma'aikatu na bincike da ke universities su za su zo su taimaka, abinda binciken da suke ba za su bashe ba nan a cikin makaranta ya tsaya nan, zai zo a cikin waɗannan mutane. Sannan masu fabrication, masu koyarwa, masu sassaƙa abubuwa, su ma da cikin waɗannan kuɗin za a biya su. Abin haka zai juya, ya juya.
Jama'a, ƙarshen firar kenan. Sai mako mai zuwa, idan Ubangiji Allah ya kai mu kuma ya yarda, ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin baƙin namu Alhaji Sani Aminu Dutsen ma, da Alhaji Yushau Aliyu da wakiliyar murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda, ni Salu Garba ke maku fatan alheri tare da cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Salisu Shehu Ashaka da sharhin jaridun Najeriya.
Bari mu fara sharhin namu da jaridar Daily Trust, wacce ta ambato tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida mai ritaya, na cewa su ne suka kafa reshen sojoji na jam'iyyar PDP, wadda ta kunshi tsoffin janar-janar da dama. Ya ce yana cikin waɗanda suka yi ikirarin cewa jam'iyyar PDP za ta share shekaru 60 tana mulkin Najeriya. Har ila yau jaridar Daily Trust din ta ba da wani labarin artabu da suka ce Controller General na Custom din Najeriya zai yi da Majalisar Dokokin Najeriya sakamakon gayyatar da suka yi masa da cewa ya bayyana a gaban su da kayan sarki, lamarin da ya ce ba za ta sabu ba. Ita ko jaridar Guardian babban labarin ta na cewa gwamnatin Faransa ba za ta tallafa wa masu fafutukar ƴanta yankin Biafra ba. Jaridar ta ambato jakadan Faransa a Najeriya na cewa ƙasarsa ba za ta goyi bayan masu neman wargaza Najeriya ba. Sai jaridar Punch wacce ta bada labarin cewa watakila shugaban Najeriya zai yi garan bawul ga majalisar ministocinsa a wannan makon. Jaridar dai bata faɗi majiyar da ta samu labarin nata ba. Amma jaridar The Nation labari ta bayar na wasu likitoci da ke hasashe kan ainihin jinyar da shugaba Buhari ke fama da ita. Yayin da wasu ke cewa sankara ce ta marena, wasu kuma na cewa cutar na da nasaba da koda. Amma duk sun ce likitocin shugaba Buhari ne kadai za su iya faɗan ainihin cutar da yake fama da ita. Amma jaridar This Day wani labari ta bayar na matakin da hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya, wato nema ta ɗauka na girke jirgi mai saukar ungulu da wasu motoci na kai ɗauki a jihar Kaduna, bayan rufe filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja. Bari mu kammala sharhin da jaridar Leadership wacce ta rawaito labarin cewa Majalisar Dokokin Jihar Kwara ta aika sammace ga wasu kwamishinoni su biyu da su bayyana gaban majalisar. Majalisar ta buƙaci su je su yi bayani ne akan rashin tanadin kuɗi ga ofishin Auditor General na jihar a cikin kasafin kuɗin jihar, lamarin da suka ce yana hana masa yin aikinsa yadda ya kamata. Salisu Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum. Farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Ta farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da shugaban ƙasa gida bayan rashin lafiya da ya je jinya a birnin London. Mamu na yi masa addu'ar fara kama aiki a wannan Litinin, da fatan zai shiga ofis lafiya kuma zai ci gaba da ayyukan da ya sa a gaba na gyara ƙasa da kuma ceto talakawa daga cikin halin da suke ciki.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Manjur ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira da shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari, Allah ya maitai daga Ingila wurin jinya, Allah da ya kawo shi lafiya kuma gashi Monday zai shiga aiki. Ya Allah ka kama mai ya shiga aiki da tsawon dama, ba shi nasara.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka. Mai magana Malamin Rilwanu Sa'idu Gayri a jihar Zamfara, Najeriya. A yau kira na zai kasance ne akan babban shafin nan na sada zumunta, wato Facebook. Abu na farko, ya kamata wannan shafi ya bullo da wasu hanyoyi ko dabaru na hana kallo ko yaɗa bidiyoyi da hotunan batsa a shafin. Abu na biyu, ya kamata wannan shafi ya dau matakin hana wallafawa ko watsa labaran da ba su da tushe bale asali.
To yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labaran duniya, amma a takaice.
Jiya Lahadi, shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya gargadi kasar Holland cewa za ta faɗi kuɗin farinta saboda kimbirin ministocin harkokin wajen ƙasarsa shiga ƙasar domin su yi masa yaƙin neman zaɓe a ƙuri'ar raba gardamar da ƙasar za ta yi na nufin ba shi ƙarin ɗimbin iko. A makon nan ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai kai ziyarar aikinsa ta farko zuwa Asiya, inda zai yada zango a ƙasashen Japan da Koriya ta Kudu da China a ƙoƙarin faɗaɗa matakai na tunkarar Koriya ta Arewa kan barazanar nukiliya da ta soji da ƙasar take a yankin.
To nan muka kammala shirinmu na wannan lokacin, sai kuma anjima yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni da CD wanda haɗa mana sautin da injiniyanmu Charles Paul. Ni naku Ibrahim Kalma, Sigar Bakke cewa sai anjima ɗin.